لله رب العالمين والصلاة والسلام على أسعد النبيين وأشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن دعا بدعوته وسن بسنته إلى مجين فإن خيام والسلام عليكم ورحمة الله بكم من السعداء وني ومشينا سبر وني ذات دا أشرين دون أبو قوتن المحرم وأشرين دبيونك دبيب to 25 ga watan al-Muharram wata da daya a wannan shekara ta 1421 bayan hijiran manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam daga Makka zuwa Madina wanda kuma shine yammaci na 29 ga watan Afrilu shekara ta 2000 miladiya sai ci gaba da karatun littafin mai albarka Riyadus Salihin wannan kuma shine darasi na 25 haka ne ko يوزا متاج باب في الأمر بالمحافظة على السنة وآدابها قال الله تعالى وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا وقال تعالى وما يمسك عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى وقال تعالى قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم وقال تعالى لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وقال تعالى فلا وربك لا يؤمنون فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما وقال تعالى فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول وقال تعالى قال العلماء معناه إلى الكتاب والسنة وقال تعالى من يطع الرسول فقد أطاع الله وقال تعالى وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم وقال تعالى فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم وقال تعالى واذكرن ما يتلى في بيوتكن من آيات الله والحكمة والآيات في الباب كثيرة matashiyar maganar matayau babun fil amri bil muhafazati ala sunnati wa adabiha babi ne fil amri wajen yin umarni bil muhafazati ala sunna wajen kiyaye sunnar annabi sallallahu alaihi wa sallam wa adabiha da kuma ladubbanta ladubba din na kiyaye sunna ko ladubba din da sunna ta koya ayoyi da hadisi da zasu biyo cikin wannan babi abinda suke zaburarwa yin biyayya ga sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ko kace yin biyayya ga hadisan manzon Allah tsira da amincin Allah tabbata gare shi wani daga cikin yan uwa ya rubuto takarda makon da ya gabata cewa me zai hana tunda malintafin da kake amfani da shi rarratul muttaqin da yawa daga cikin yan uwa suna da shi a rinka taba wani abu na sharhi ciki to wannan shawara ta ci ba zai wahala mu gudu dukkan abinda mai sharhi ya faɗa amma abinda ma za ku buƙatar mu faɗi sharhin to za mu faɗa dai idan mu koma sharhin to sai zanto ba Riyadus Salihin da muke ba sharhin Riyadus Salihin da muke karantawa muku yanzu muna son bugun darin hadisan ne dan mu fahimci ma'anonin da ke cikin su dan haka buƙatar ka ta samu karɓuwa rabi da rabi insha Allah aya ta farko da malam ya bude wannan babu da ita faɗin Allah ta'ala wa ma atakumur rasul فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا الله يتي وما آتاكم الرسول أبين دمان زن الله يباكو شي يزومكو دي شي فخذوه دوكو كربيش وما نهاكم عنه فانتهوا أبين دكو من زن الله يهنكو فانتهوا تسيكو عنه تسيكو حقوله إدم بيباكو با وانا آية سنة تكين جيرن ayoyin suratul hashr kuma ita ce ma aya ta 7 a cikin jerin ayoyin ita kuma suratul hashr gaba daya an saukar da ita ne daidai lokacin da ubangiji ta'ala ya umarni a kori yahudawan banu kainuqa'a daga madina wanda aka kore su ko banu kainuqa'a ko banu nadir ubangiji ta'ala ya faɗa huwa allazi akhraja allazina kafaru min ahli alkitab a aya ta 2 min diyarihim li awwal hashr da haka sai ta zanto ayar tana cikin ayoyin da suke magana ne kan dukiya ta fai'i dukiyar da aka karba a wajen kafirai ba tare da zubar da jini ba. To irin wannan dukiya sai aka ce wa manzon Allah ga yadda ya kamata ya raba. An gane ko? To wajen wannan rabo din kila wani jiya ya da wani ya ji bai yadda ba. To sai Allah ya ce wa ma ataakum rasulu, abinda manzon Allah ya ba ku wajen rabo din nan da wannan dukiyar bai fa ku zo to sai ku karbe shi haka. Wa ma nahakum anhu, abinda manzon Allah ya hana ku bai ba ku ba ya baiwa wani ba ku ba banta hutu sai ku hannu. Kada ku damu cewa manzon Allah ya yi rabo bai ba ku ba. To duk da cewa wannan aya tana magana ne akan raba dukiyar bai, to sai dai ana kafa hujja da fadin ma'anarta wajen cewa ba ma dukiyar bai ba, duk abinda manzon Allah ya baka cewa ka yi to ka aiwatar, abinda duk manzon Allah ya hana ka cewa ka bari ka hakura to sai ka bari. Sawa'un wannan abin ya shafi dukiya ko ganima, sawa'un ya shafi mustahabbat, sawa'un ya shafi al'awamir, sawa'un ya shafi annawahi, duk abinda manzon Allah ya kawo. Domin al'ibratu bi umumin lafzi la bi khususis sabab, ana izina ne da gamewar ma'anar lafazin ayar ba wai takaituwa akan sababin zuwan ayar ba. Ina fatan kun fahimta da kyau. Ba wai takaituwa kan sababin zuwar ayar ba, saboda lafazin da aka yi amfani da shi na ma yana cikin asma'ul mawsula, wanda siga ne daga cikin siyar na umum game ma'ana gaba daya. Da haka cikin sharhi ce Ibn Jurayr ya ce ma atakum min ta'ati fa'alu, abinda manzon Allah ya kawo muku shi ne yin da'a, abinda duk ake mun da'a da biyayya da shi ku karbe shi ku aiwatar da shi. Wa ma nahakum anhu min ma'siyati fajtanibuhu, abinda duk ko ya hana ku shi na saba mun to ku nisanci. Yace wa qala al-mahdawi hadha ma yujibu anna kullama amara bihi an-nabiy sallallahu alaihi wasallam amrun min Allah, yace wannan na wajen su cewa ashe duk abinda annabi ya umarni da shi to kai tsaye umarni ne daga Allah. Wal ayatu wa in kanat fil ghanaim, ayat duk da cewa ta zo ne tana magana kan ganima, fa jami'u awamirihi sallallahu alaihi wa sallam wa nawahihi dakhala fiha, to dukkan umarnin annabi da hannun sa yake daga cikin wannan aya, duk umarnin annabi da cikin wannan aya haka duk hannun sa yake. Wa qala ta'ala wa ma yantiqu anil hawa in huwa illa wahyun yuha, Allah madaukaki ya cigaba da cewa a wata ayar daban wa ma yantiqu anil hawa, shi manzon Allah baya furci anil hawa dangane da son zuciya. In huwa zantansa bai zama komai ba illa wahyun face wahyi yuha, wanda ake masa wahayinsa. In huwa bi ma'ana ma huwa, huwa dinnan zamiri ne ya udu ila nutq alladhi yantiqu bihi an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, farcin da annabi ke yi din nan bai zama komai ba illa wahayin face wahayi yuha, wanda ake wahayin sa zuwa ga shi manzon Allah din sallallahu alaihi wasallam. Abinda wannan aya take nufi, manzon Allah baya magana game da son zuciya cikin al'amuran da suke da alaka da addini ko cikin al'amuran da suke da alaka da rayuwa, duk abinda annabi zai faɗa yana faɗin abin da yake daidai ne. Shi yasa ko da tafsirin sira suke siffanta annabi da cewa yakan yi kakaci a cikin zance, yakan yi mizaji shi ne dan tsokane ka dan ayi dariya, amma tare da haka koda cikin kakaci da zai yi, koda cikin zance da zai yi na tsokana tsakaninsu da habbai dan ayi cewa a samu na shafi, baya faɗin abu sai abin da yake na gaskiya sallallahu alaihi wasallam. Kakaci baya dai shi zuwa da yafi ƙarya tsira da amincin sa da ni, kamar yanzu matar da yawa kakaki cewa da take fatan shiga aljanna ya ce ai tsohuwa ba za ta shiga aljanna ba, ta tafi tana kuka. To kaga wannan maganar da annabi ya faɗa kakaki ne, amma sai ba ta zancen a hagungunce, amma kuma gaskiya ya faɗa tsohuwa ba za ta shiga aljanna ba. Ta ce ya za a ce tsohuwa ba za ta shiga aljanna, ta ce ya za ki shiga aljanna kina wannan tsohuwar nan, ki an sai an canja halittar ki yin zama yarinya. Inna an ja'ana hunna ja'an faja'alna hunna abkaran urban atraban li ashabil yamin, za a saki ginin sabuwar halittar ki a mai da ke matashiya yar shekara 32 ko da uku, ganiyar mace kenan tana ji da kanta daidai wannan lokacin, ta wuce yarinta da shirme, ta kai nuna ta kwakwalwa ko ba ta kai matsayin da za a ce ta fara tsufa ko ta kwana biyu ba. To a wannan shekaru su ne da gidan aljanna, matan gidan aljanna dukkan su za su zanto urban, masu tsananin soyayya ga mazajensu a tiraban kuma fi sinnin wahid cikin jinsa annin juna ne su. To kaga wannan nau'i na kakaci da wato babu ƙarya a wato a cikinsa. An gane ku? وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى وقال تعالى قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم وبنجد تعالى قل كتي إن كنتم تحبون الله إن كنتم تكون قونر الله دقسكلي كومتاني فاتبعوني تقويم بيايا نيمان لن الله يحببكم الله سي الله يكونتكم ويغفر لكم ذنوبكم ya kuma gafarta muku zunuban ku. Kaga in din nan sharafi ne, in har da gaske ne, da gaske ne kuna son Allah, menene jawabu shar an sani wannan sharafi, abinda ke gaskata wancan sharafin, abinda ke tabbatar da shi shi ne in dai har da gaske ne fattabi ne to kun yi biyayya. To kuma idan kun yi min biyayya wanda wannan talab ne cewa ku bi ni, yuhibbukum Allah, Allah zai kaunace ku. Wanda shi ne kuma jawabu na wancan talabin da ke cikin fattabi wuri. Ma'ana in da gaske ne to ku bi ni Ubangiji ta'ala ku kuma zai kaunace ku wa yaghfir lakum dhunubakum kuma ya gafarta muku dhunubanku. An gane ku? Ɗaya daga cikin magabata yake cewa waɗansu mutane sun yi da'awar son manzon Allah sai Allah ya jarrabe su da wannan aya. Ma'ana wannan aya jarrabawa ita ce mizani na rarrabewa tsakanin soyayya ta gaske da kuma soyayya wadda ba ta gaske ba. Soyayya ta gaske tana haɗe da juna ne tsakaninta da biyayya ga wanda kake so da shi. Babu yanda za a yi kana son su kuma ka saba masa, ko ka so shi a zuci amma ka saba masa ta aiki, ka saba masa ta magana, ka san maganarka ta saba wa wannan da kake so din, ka san aikinka kishiyar wanda kake so din ne kuma kake yi, to wannan soyayyar ta zama ta ƙarya kenan, ba ta zama ta gaske ba. Da haka alamar san manzon Allah shine me? Ba ku bayyana bane ba? Biyayya. Biyayya ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. In kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni. Yasa Sheikhul Islam Ibn Taymiyyah yake cewa idan za mu yi wa Annabi sallallahu alaihi wasallam soyayya, kada mu yi masa irin soyayyar da Yahudu suke wa Annabi Musa ko irin wanda Kirista suke wa Annabi Isa. Yace domin soyayyar da Yahudu suke wa Annabi Musa soyayya ce wanda suka tsare ta daga da'a, ba ta yi masa da'a kwata-kwata, dan da suna masa da'a da sun yi imani da manzon Allah tunda yayi bishara da shi cikin Taurat. Haka soyayyar da Kirista suke wa Annabi Isa soyayya ce wanda babu da'a da biyayya ciki, domin da suna sun gwamata da biyayya to da sun yi imani da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam dan bishara ta tazo cikin dindina. Fa aminu billahi wa rasulihi an-nabiyyi al-ummiyyi alladhi qawana tamuna kayda sai fa taktubu alladhina tabi'una ar-rasula an-nabiyyi al-ummiyya alladhi yajidunahu maktuban indahum fi at-taurat wal-injil. Yana rubuce siffar annabi cikin Taurat da Injil. Wannan siffofin da su ne ya'muru bil ma'ruf wa yanhahu 'anil munkar wa yuhillu lahum at-tayyibat ويحرم عليهم الخبائث ويضع عنهم إصرهم والأغلال التي كانت عليهم. وأن سورة سفوتن في كتابنا أثرا دليلا. إن دعسكنا أمي شرطنا أنو موسى دسني موسى بيئة كم أدين ديه خوله سرتي نين إيمان إذا بنزل الله. إن دعسكنا يهودا وزنا أنو موسى كرتي إن كل سنة النبي يسوع سماه كرتي. وعند ركوب. Da haka a yau da yawa daga cikin salon musulmi sai suka dauki irin wannan soyayyar ta Yahudu. Soyayyar da Yahudu ke wa Annabi Musa ko soyayyar da Kirista ke wa Annabi Isa. Ma'ana ana son manzon Allah amma kuma ba a yi masa da'a, ba a masa biyayya. Ana son manzon Allah amma ana rayuwa cikin bid'a, wanda wannan ba zai zanto sanadiyar tsiranka daga wata barazanar tashin kiyama ba. Wallahi tallahi soyayyar da mutum zai wa manzon Allah ba ta zama sanadiyar tsiransa daga wuta da shigarsa da aljanna har sai ya wa manzon Allah da'a. Saboda mai Allah ce qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukum Allah wa yaghfir lakum dhunubakum. Malai yace wa qala Sa'd bin Abdullah cikin sharhi kenan alamatu hubbillahi ta'ala hubbul qur'an. Alamar ƙaunar Allah ƙaunar alqur'ani. Wa alamatu hubbul qur'ani حب النبي صلى الله عليه وسلم علامة حب القرآن سمع القرآن هنا سمع النبي كما وعلامة حب النبي صلى الله عليه وسلم علامة سمع النبي حب السنة هنا سمع سنرتا وعلامة حب الله وحب القرآن وحب النبي وحب السنة حب الآخرة علامة سمع الله سمع القرآن سمع النبي سمع سنة هنا سمع جد اللاهرة وعلامة حب الآخرة أن يحب نفسه alamar san lahira shine mutun ya kaunaci kansa wa alamatu hubbi nafsihi alamar dan adam yana kaunar kansa an yabghadha ad-dunya shine a ga yaki duniya wa alamatu bughdhi ad-dunya an ya'khudha minha an la ya'khudha minha illa az-zada wal-bulgha alamar kin duniya kuwa ba wai shine ka kaunace mata gaba ɗaya ba kar ka damu da komai daga cikin ta illa az-zad sai abin da yake ci da sha dinka wal-bulgha da abin da zai toshe bukatunka na laruga shi kenan sauran ababen da ke duniya kuma kar su makantar da kai su mantar da kai lahirarka wannan ita ce magana ta Sahal ibn Abdullahi Tusturi ɗaya daga cikin manyan sufaye da sufaye ke magana da ke kafa hujja da maganarsa amma yana cikin waɗanda ake kira as-sufiyyatul mu'tadila wato ƴan tsaka-tsaki cikin sufaye wanda ba su faɗa sun shiga gonar hallaju da su shara ne ba waɗanda suka yi ɓarna sai ibn al-arabi'a sun tsaya tsakiya a kan sunna su kullum suna magana cewa abi annabi shi ne alamar sufancinsu irin su wato Junayd ibn Muhammad al-Qawariri kenan irin su Sheikh Abdul Qadir Jilani duka waɗannan as-sufiyya ne al-mu'tadila wanda suka tsaya san sunna ba kan sunna ba a san su da bid'a ba cikin su ma ba wanda ya kirkiri dariƙa daidai Sheikh Abdul Qadir bai ce yana da dariƙa ba yace babban tafarkin mu in kana so ka gane mu shine ka karanta alqur'ani ka karanta sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yace wannan shine tafarkin mu haka Junayd ibn Muhammad ma yake cewa qa'idul muslimi mutum ya karanta qur'ani ya karanta hadisi ya san fiqh ya aiki da shi in mutum yayi wannan ya kare tasawuf a wajen mu yace amma duk wanda bai damu da haddan qur'ani ba walam yaktub alhadis sannan ko baya rubuta hadisan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ba su kulawa wajen aiki da su walam ya tafakka bai nemi ilimin fiqh ba yace to wannan kuma baya cikin sufaye kenan ƙarya yake wa qala ta'ala laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanatun liman kana yarju Allah wal yawm al akhir ubangiji ta'ala ce laqad kana lakum fi rasulillah hakika ya kasance gare ku dangane da rayuwar manzon Allah uswatun hasanatun abin koyi mai kyau abin koyi kyakkyawa ya kasance gare ku dangane da rayuwar manzon Allah amma liman kana yarju Allah wal yawm al akhir ga wanda ya kasance yana kaunar Allah yana fatan dacewa da gidan garke al-uswa shine abin koyi ko kace al-iswa bi kasrul hamza ko al-uswa bi dhammiha dukkan zamanin sa da wa qala ta'ala ubangiji ta'ala ce fala wa rabbika la yu'minun حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في انفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما فلا التي ا ب هكا بني با wato kina ko ta magana da tauce a can baya akwai wani abu da yace a baya ayat da suke kafin wannan ayoyin da suke kafin wannan zamu iya faro su daga fadin Allah ta'ala وما أرسلنا من رسول إلا ليطاع بإذن الله ولو أنهم إذ ظلموا أنفسهم جاءوك فاستغفر الله واستغفر لهم الرسول لوجدوا الله توابا رحيما فلا فلت وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما aya dace wa ma arsalna min rasulin bamu taba aiko da wani manzo ba a ban kasa illa li yuta'a fati sai dan mutane su masa da manufar tulo da manzo ba mutane su masa kasidun waka ba su yi biki da ranar haihuwar sa ba ita ce manufar ba a illa li yuta'a sai dan su masa da'a cikin abin da yazo da shi bi iznillah da iznin Allah zai su masa da'a walau annahum izzalamu anfusahum da a ce yayin da mutane suka zalunci kawunansu ta hanyar ayyukan sabo ja'uka sun zo wurinka fastaghfar Allah sun istighfari sun tuba wastaghfara lahum ar-rasul kuma manzo da kansa kuma musu istighfari inda sun yi haka da wajadun laha tawwabar rahima, da sun sami Allah a matsayinsa na tawwab, mai karɓar tuba, rahima, sannan mai jin kai a gare su. Sai ce fala, yace ba ma haka ba, wa rabbika, yana rantsuwa da ubangijinka, la yu'minuna, ba za su zanto mummunai ba na gaske, hatta yu haqqibu ka fi ma shajara bainahum, har sai sun hukunta ka abinda ake nufi da tahkimun nabi, bi ma'ana ja'aluhu hakiman, labudda an yaj'alu ka hakiman fi ma shajara bainahum, dole sai in sun sanya ka ka zanto kai ne alkali mai hukunci raba gardama, fi ma shajara bainahum, cikin abinda ya gudana na sabani a tsakaninsu. Ma'ana idan muka yi rigima ni da kai kuma muka yi sabani, ne na ce ya halatta kai kace ya bai halatta ba, wani ne alƙalinmu da zai ce ga mai gaskiya ga mara gaskiya, manzon Allah. Idan na ce wannan kaza bid'a ne kai kace sunna ne, wannan kaza mustahabi ne kai kace makruhi ne, wannan kaza kaza ne kai kace kaza ne, wani ne zai mai mana alƙali? Manzon Allah. Kuma haka shine alamar mun yi imani. In ni da kai muka nemi hukunci wurin wani wanda ba manzon Allah ba, cewa ya raba mana gardama, ba mu da imani. Tunda Allah ce wa rabbika, ina rantsuwa da ubangijinka, la yu'minuna, ba za su yi imani ba hatta yu haqqimuka, har sai sun saka kai ne alkali mai hukunci, dan ka ce eh na wani daidai, na wani ne ba daidai ba, shi ma ke zarafe ne cikin abin da ya gudanar sabani a tsakaninsu. Wannan saka alkalin kadai bai wadatar ba, sun mala'ika su fi anfusihim harajan, sannan ya zanto a cikin zuciyarsu ba su samu hukunci ba. Lokacin da muka yi jayayya ni da kai, ni na ce kaza bid'a ne kai ka ce sunna ne, na ce sam ni ina kan nan kai kana nan kan nan, sai muka je wurin manzon Allah ya raba mana alƙalanci halin rayuwarsa, ko kuma wurin hadisansa a halin bayan rayuwarsa, sai muka bincika sai hadisi ya goyi bayanka. To lokacin da hadisi ya goyi bayan ra'ayinka cewa lallai kai kake da gaskiya, to ni ya zanto ban samu kunci a zuci ba, sun malaya su dubi an fusi yin harajan, ya zanto ba su samu kunci a cikin zuciyarsu ba, min ma kazai ta dangane da abin da ka yanke da hukunci kai annabi. Kowa ya sallama cewa babana ya mutu yana wannan abin, malamina ya mutu yana yi, shehina ya mutu yana yi, tun da bai mun yi jayayya ne da kai, an je cikin hadisi sai aka samu kai ne da gaskiya, dan na manta da dukkan wani wanda nake ganin mai girma ne, ba ni da kunci a zuciya yanzu na sallama. Sun malaji da su yanfuse harajan min ma kazai ta, abu na gaba wai sallimu taslima, kuma su miƙa wuya, matuƙar miƙa wuya su bi wannan abun. Da akwai wanda zai sallata, akwai wanda zai zo baya da kunci din a zuciya, amma kuma ya ke biyayya ga abin, dan idan ya za a ce ya buwa ne, ai muƙabala suka yi da wanda ya kaya ce yanzu ya dawo ya wuri ayinsa. Amma sun manta lokacin da muka yi muƙabala da wanda ya kaya da ni, ba ya kaya da ni da ƙarfin to, ba ya kaya da ni da me nassin hadisin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam, lokacin da nake biyayya shi nake wa biyayya, ko manzo Allah biyayya manzo Allah nake wa, ba shi nake wa biyayya ba, dan da shi nake wa biyayya kafin ya kawo hadisin zan bi. Amma sai dai kawo hadisi shi nabi, ce ba shi ne ba mai nabi hadisi na annabi sallallahu alaihi wasallam. Amma sai gaba ɗaya dan adam ya kasa samun adalci irin wannan, tunda dai ya gina akan haka a haka za ta, ko ya gano kuskuren sa sai ke danyewa, tunda dai ya faɗa wa ɗalibansa da muridai cewa haka abin yake, to yanzu ko ya gano kuskuren shi an kai shi makura, an nuna masa hujjoji na Qur'ani da hadisi sai kasa danyewa, wai ɗalibansa za su gane kenan a ce ya kasa, sakamakon haka sai ya jasa akan bata a yi ta yi. Waɗanda Allah ya so su gane, su gane su dawo su rabu da shi, waɗanda kuma Ubangiji ta Allah ya yi gaba da su su yi ta wunsa akan haka. Duk matsala gaba ɗaya ta Najeriya, ta ko ina ma a duniya, in dai ta musulmi ce, matsala ce ta idan malamai sun so Allah, sun so manzon Allah da gaske, za su iya warware ta. In suka ki Allah, suka ki manzon Allah, ko suka so duniya, ko suka so shuhura, ko suka so mabiya, ko suka so muridai, to kuma wannan sai suka warwarewa. Amma wallahi matuƙar an so Allah, an so manzon Allah, magana ta riga ta kare. Wallahi da yawa daga cikin malaman da za ka gani waɗanda za su yi ‘yan bid'a ne, ‘yan bid'a ne, in muka haɗu wajen wani taro ya haɗa mu na malamai, ko aka keɓance da juna aka haɗu, ba sa iya magana, duk abin da ka faɗa ba za su maka mutu ba. Wallahi tallahi mun sha yin taruka da malamai da dama, ka faɗa abin da kake so na sunna ɗin, ka tabbatar ka ce ga hujjarka, kuma a yi tsuru a yi tsuru tsuru a ce haka ne. Amma ba zai iya tafi je faɗa malaman sa ka ba, gobe idan ya je wani abin zai faɗa musu daban kishiyar wannan da kuka faɗa ka yi, saboda yana son ɗalibansa su yi ta bin sa, kar a ja da baya, dan yana ganin idan sun jan idan yanzu ya je ya ce musu ba haka bane ba, wato kenan kamar shi ya fadi kenan. Wanda bai sani ba wannan abin da yake shine faduwarsa, domin abin da zai tarawa mutum mutunci shine ya kasance ya koma wa gaskiya lokacin da ta bayyana gare shi. Wannan shine siffar mu'mini na gari. Wannan aya ta fala wa rabbika la yu'minuna hatta yuhakkimuka fi ma shajara bainahum thumma la yajidu fi anfusihim. Hadisi ya tabbata cikin Bukhari, ina da cikin Muslim har ma da Bukhari sun bambanta ba, ina da tabbatun cikin Muslim har ma Bukhari. A abin da ya faru, Zubayr ibn al-Awwam ya samu jayayya shi da wani daga cikin mutanen Madina, makwabtan juna ne ta fuskar gonakinsu, ruwa yakan taho daga gulbi ko rafi ko daga idaniyar ruwa, sai ya je wata gonar Zubairu kafin ya je gonar makwabcinsa. A ka'idar musulunci, in muna cikin irin wannan yanayi, hanyar ruwa sai ta biyo ta wajen sannan ta zo wurinka. Musulunci ya tsara mana cewa ina da damar in tare ruwan har sai na kosar da gonata, sannan in bude kofar sai ya isa gonarka. Ina da wannan hakkin. To Zubair sai yake tare ruwa don ya jika gonarsa kafin ya saka masa hanya ya je gonar makwabcinsa. Sai ya je makwabcinsa ya ji abin bai masa ba, sai kai kara wajen manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Da manzon Allah ya ji labarin, yace kai Zubair me yake faruwa? Yace abin da nake zan tare ruwa a gona ta har sai ya jika shuka ta, sannan kuma ina da wani rami ina tara ruwan a ciki har sai yayi ta zuba ya cika wannan ramin daidai bukata ta, sannan sai in saki sai wuce gonar makwabcina. Yanzu shi ko makwabcina ya ce bai yadda ba, to kaga nan sun yi jayayya. Idan an kai sa jayayya irin wannan sulhu za a yi wa mutane, shi ko sulhu idan za a yi shi, wato kowa yana rage wani abu ne na damarsa, wannan ya rage nashi, wannan ya rage nashi, sai a haɗu ina a tsakiya. Yanzu a musulunce Zubair yana da dama ya rike ruwan nan har ya jika gonarsa gaba ɗaya, ya jika shukarsa da shi, sannan kuma in ma yana da wani rami na ajiyar ruwa ya cika daidai buƙatar su, sannan ya saka ma wanda wannan an tsara masa wannan. Shi kuma wannan ga kamata yi hakuri har sai Zubair ya gama buƙatar su kafin abin ya zo gare shi. Sai manzon Allah ya jawo shi, kai Zubairu ba hana ka tare ruwa gaba ɗaya ba, amma in ka ɗebi wanda zai jika maka gonarka da shukarka, to ka sake shi kuma ya zo gonar ɗan uwanka, shi ma ya ɗiba. Idan ya ɗiba daga baya kana son ka ƙara dantsewa ka ƙara, sai ka ƙara. Kai kuma ka haƙura, ba ka da ƴanci a ce ruwan idan ya taho Zubairu ya ƙi ɗiba har sai ya zo wurinka, sannan ya ce shi kuma zai ɗiba, ba ka da wannan. Da aka yanke wannan hukunci, sai wannan mutumin Madina ya ce, yanzu manzon Allah ka yi wa Zubairu wannan magana don ya zanto ibnu ammatika, ɗan gwaggwanka ne, kuna dangantaka, shi ya sa ka yanke hukunci ka ba shi gaskiya. Da manzon Allah ya ji wannan magana, shi manzon Allah mai mutu sulhu ya hana Zubairu ɗiban haƙƙinsa gaba ɗaya ba. Da ya ji wannan magana da bakin wannan mutumin Madina, sai ce, kai Zubairu, tare ruwan har sai ka jika shukarka gaba ɗaya, in ma kana da wani rami da waɗansu tankoki, tare har sai ka cika ya ishe ka, ruwa ya kawo ma'arwan lanta, sannan ka buɗe ƙofa ya je gonar makwabcinka, tunda yake yadda da abin da aka yi na farko. To sanadiyar wannan magana da ya faɗa, sai Allah ya saukar da wannan aya, fala wa rabbika la yu'minuna, wato abin da kace manzon Allah ya yi na cewa wai ya yi haka ne dan gonar dan uwansa ne, fala ba haka bane ba. Wa rabbika, ubangijinka da rantsuwa, ina rantsuwa da ubangijinka, la yu'minuna, ba za su zama masu imani ba, hatta yuhakkimuka fi ma shajara bainahum, har sai sun sa ka gazanto bai hukunci cikin abin da ya gudana tsakanin su na sabani. Don malami, kaga cikin lamarin duniya ke nema ballata, lamarin addini, lamarin ban ruwa ma sai manzon Allah ya zama alkali. Waye yake tsammanin shari'ar musulunci ta tafi ibada a masallaci ba ta shiga kasuwa ba, ga ban ruwa a gona? Shari'ar musulunci an ce ba ma zamun mu ne, sai mun goyi bayan manzon Allah, mun yarda da hukuncinsa wajen ban ruwa da ya yanke mana hukunci. Bayi na ruwa ba shi ne abin da sahabbai suka ce wannan aya ta sauka ne cikin wannan, sahabban da sauka wannan hadisin gashi nan cikin Bukhari, gashi nan cikin Muslim. Kuma la yajidu fi anfusihim harajan mimma qadayta wa yusallimu taslima. Wa qala ta'ala fa in tanaza'tum fi shay'in farudduhu ila Allah wa ar-rasul. Ubangiji ta'ala ce fa in tanaza'tum fi shay'in, in kun yi jayayya cikin wani abu, farudduhu ila Allah wa ar-rasul, kuma yake shi ila Allah zuwa ga Allah, wa ar-rasul zuwa ga manzon Allah. دا dan manzon Allah ya bayyana hukunci ko Allah ya bayyana hukunci ma'anahu ma'anasa ila alkitabi was sunna kuma yadda al'amari zuwa ga alqur'ani da kuma hadisi wa qala ta'ala ubangiji yace man yuti'ir rasul fa qad ata'a Allah wanda yawa manzon Allah da'a to hakika yayi wa Allah da'a hadisi ya tabbata cikin muslim manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yace man ata'ani fa qad ata'a Allah wa man ya'sini fa qad ata'a Allah wa man yuti'il amira fa qad ata'ani ومن يعص الامير فقد عصاني من ذا الله تي دكان wanda yayin da'a hakika yayi wa Allah da'a wanda ko ya saba mu to ya kwanda sanin cewa ya saba ma Allah haka kuma wanda yayi wa amir shugabansa da'a man ذا الله تي فقد عصاني hakika yayi mun da'a yace wa man يعص الامير فقد عصاني wanda ko ya saba wa amir shugabansa Allah hakika ya saba mu inji man ذا الله sallallahu alaihi wasallam to amir da yake rinjaye nan gudun jagora na musulunci wanda yake aiki da shari'ar Allah ko da kuwa yana zalunci ko da kuwa fasiki ne ba dai amir ne wanda yake aiki da hukuncin Allah ba alƙalai na ƙarƙashinsa hukumomi na ƙarƙashinsa yana ba su albashi yana kula da masallatai yana abin nan to wannan dole a yi masa da'a cikin abin da ya umarni ne sai dai in ya umarni da sako ne ba za a yi ba amma matuƙar abin da ya umarni ba sako ne tilas a yi masa da'a ko da shi a karan kansa fasiki ne kun fahimta da kyau dan rashin yi masa da'a zai sa al'umma ta rubi gida biyu in ta rubi gida biyu kila ta yaƙi juna sanadiyyar yaƙar juna kuma za a iya samun nasarar dukiya da rayuka gaba ɗaya kuma duk al'amuran su lalace shi ya sa musulunci ya ladabtar da mabiyansa cewa lallai ne su rinka yin da'a ga shugabanninsu to a nan gurin fa shugabannin da ake magana shugabanni waɗanda suke aiki da shari'ar Allah ba waɗanda ba sa aiki da shari'ar Allah ba kun gane da kyau وقال تعالى أبنجي تعالى يتي وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم وإنك لليكي لمن ذا الله يتي لتهدي حقيقة كان شريا سوا كان جنهنك للمتالي إلى صراط مستقيم دواغ تفلت مددي وقال تعالى الله يتي فليحذر الذين يخالفون عن أمره للي وأن سكي سابع أمرنا سكيائي an tusibahum fitna kada wata fitna ta same su aw yusibahum azabun alim kada wata azaba mai radadi ta same su malam cikin tarihi yace ihtadda alfuqaha bi hadhihi alayat alkarima malaman fiqh sun kafa hujja da wannan aya mai girma ala anna al-amra ala al-wujub bisa ga cewa umarnin manzon Allah fa ana daukar shi a matsayin wajib ba a cewa mustahabi ne abin sai in ana da wata karina wata kwakwalar alama da ta zanye shi daga wajibi zuwa ga mustahabbani wa wajahuwa anna Allah tabaraka wa ta'ala abin fuskar da kusa kafa hujja da shirka da sunan aya shine Allah ta'ala kad hazara min mukhalafati amrihi ya hana sabawa annabi wa tawa'ada bil iqadi alaiha kuma yayi narko na azaba da kurarin zai saukar da azaba kan mutane a bi kaulihi da fatansa cewa an tusibahum fitna razan zuwa da Allah ya ce zai saukar da azaba kan mutane ma'ana cewa fitna na iya samun su aw yusibahum azabun alim ko azaba mai radadi ta same su fatahrumu mukhalafatuhu dan haka ya zama haramun sabawa annabi fa yajibu imtisalu amrihi ya zama wajibi kwatanta bin umarninsa wal fitnatu huna malaka abinda yake nufi da fitna nan gurin alqatlu shine kisa qala ibn abbas haka ibn abbas ya faɗa wa qala ata ata yace azzalazir wal ahwal girgizar kasa kaje fa saba man sunnar manzo Allah na iya kawo mutane girgizar kasa wal ahwal da manyan musibu wakila a wani kaunan aka ce fitna din da za ta samu idan mun saba annabi sultanu jairu musallatu alayhi za a jarraba mutane da shugabanni azzalimai su yi ta garza mutane wahala to kazalika duwalli ba'dhal zalimina ba'dhan bima kanu yaksubun Allah ta haka muke dora azzalimai akan azzalimai yan uwansu azzaliman kansu sun yi zalunci sai a kawo azzalimai na sama kuma su cigaba da cin zalunci nuwalli ba'dhal zalimina ba'dhan bima kanu yaksubun kenan Allah ya tsare mu wakila attabu ala alqulub waɗannan suka fassara fitina da cewa shine attabu ala alqulub wato ainihin za a sanya murfi kan zukata bi su umi mukhalafatir rasul sakamakon musibar da ke cikin saba umarnin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da dai sauran maganganu da malamai ke yi Allah da ya ce fal yahzar allazina yukhalifuna al-amri waɗanda ke saba umarnin annabi su kiyaye an su ba mu fitina azaba fitina ta same su wa azabun alim ko kuma azaba wanda take mai radadi wa qala ta'ala allah madaukaki yace wadhkurna ma yutla fi buyutikunna min ayati llahi wal hikma wannan tana cikin ayoyin wato ainihin suratul ahzab ayoyi jerin ayoyi ne guda shida da suke magana kan matan annabi sallallahu alaihi wasallam da irin yadda allah ya tsara musu rayuwa wato ta addini da ta mu'amala tsakaninsu da mijinsu shine manzon Allah wanda bisa ga dalilin yau da yamma din nan lattar da muka yi wa mata Usman bin Affan mawdu'in lattar shine wannan ayoyi guda shida na cikin suratul ahzab tare da tabakai da biyo bayan su inda musulmina wal muslimat duk da cewa sabbin saukarta daban amma aka haɗe gaba ɗaya ne musu tarihin za a takaice yadda za su iya fahimta su ga samfurin rayuwar matan annabi da yadda ya kamata su ɗauka su mu'amalanci mazansu duka ga amana da biyayya da ɗa'a da kuma da zasu kyautata mu'amala tsakaninsu da ubangiji su samu shiga aljanna. Allah ya ce da matan annabi wadhkurna ma yutla fi buyutikunna, ku tuna irin abin da ake karantawa a cikin gidajenku ko ɗakunanku min ayatillahi na ayoyin Allah gaba ɗaya wal hikima da kuma hikima. Hikima ita ce sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Malaki wal ayati fil babi kathira, ayoyi a wannan babi. Me yake nufi da wannan babi? Yana nufin babin biyayya ga sunna, ayoyi a wannan babi suna da yawa kwarai da gaske, ta haka ba zai iya kawo su gaba ɗaya ta kai ta kan wannan. Wa ammal ahadith, amma hadisai, fal awwalu an abi hurairata radiyallahu an عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال دعوني ما تركتكم فإنما هلك من كان قبلكم بكثرة سؤالهم واختلافهم على أنبيائهم من الله صلى الله عليه وسلم يكتوى دعوني ما تركتكم وكالي دي ما تقردنا بركم. A wata riwaya a maimakon da'uni sai ce zaruni, ku rabu da ni a daidai kan inda na bar ku, ma'ana kada ku nemi ƙari cikin abin da ban faɗa muku ba, kar kuma ku ƙaro da kanku kuma kar ku ce sai kun tambaya na ƙaro muku, ku tsaya abin da na ce sai ku tsaya daidai nan. Kaga ai karshen kiyaye sunna kenan. Ku kyale ni matuƙar dai na kyale ku, fa innama halaka man kana qablakum, sannan dai waɗanda suke kafin ku ne sun halaka bikasrati su'alihim saboda yawan tambaya da suke wa annabawansu wa ikhtilafihim ala anbiya'ihim da sabawansu ga annabawansu. Wato Abu Bi ya halakar da mafiya yawan waɗanda suke kafin mu musamman da cikin Yahudu da Nasara. Abu na farko yawan tambaya, abu na biyu yawan sabawa. Ita tambaya ba laifi bace ba cikin addini, amma akwai lokacin da suke zama laifi. Asalinta ba laifi ba ne, amma akwai lokacin da suke zama laifi. Don haka dai kana iya kasa tambaya kashi biyu. Kashi na farko tambaya ta neman fahimta, tambaya na kasan me zai zama sanadiyar shigarka wato ainihin aljanna da kuma tsilarka daga wuta. Tambaya ta ka gane haƙƙin Allah a kanka ko haƙƙin maƙwabci ko haƙƙin mata ko ɗa. Tambaya ta gane farilla da sunna, wannan babu laifi. So ake ma mu yi fas'alu ahla dhikri in kuntum la ta'lamun. Amma tambaya ta biyu wadda take abin zargi ita ce tambaya na neman kure wanda ka tambaya ka. Kaga nan an samu mugun nufi na zuci ba dan Allah kai ba, innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imrin ma nawa. Irin tambayoyin da kafirai suka rinka yi wa annabawansu kenan a da, musamman irin waɗanda Yahudu suka rinka yi wa annabi Musa. An gane ko? Shine ma Allah ke cewa da manzon Allah, yas'aluka ahlul kitabi an tunzila alaihim kitaban minas sama faqad sa'alu Musa akbara min zalik faqalu arina Allah jahra fa aqadathum as-sa'iqatu bi dhulmihim thumma ittakhadhu al-ijla min ba'di ma ja'atuhum al-bayyinatu fa'afuna an zalik wa atayna Musa sultanan mubina. Yas'aluka ahlul kitab, ma abuta littafin suna tambayar ka kai wannan annabi, an tunzila alaihim kitaban minas sama, cewa wai ka saukar musu da wani littafi bugagge an ɗabba'a shi daga sama, daga sama a rubuce. Sai Allah ya ce wannan tambayar da suke ba wai dai in ka kawo ne za su yi imani ba, ƙarya suke. Faqad sa'alu Musa akbar min zalika, sun tambaye Annabi Musa abinda yafi wannan girma, fa qalu suka ce da shi arina Allah jahara, nuna mana Allah a bayyane. Haka sai ce lan nu'mina laka hatta nara Allah jahara, ba za mu imani da kai ba sai mun ga Allah kiri da muzu. Haka suka faɗa wa Annabi Musa alaihi salam. To kaga wannan tambaya ce ba ta neman hujja ba, tambaya ce ba ta neman dalili ba, ba ta neman gamsuwa ba, dan dai a kwarewar da za a tambaya. To irin wannan tambayoyin su suka halakar da waɗanda suke kafin ku. Duk inda aka yi zargin tambaya cikin Qur'ani ko hadisi, to irin wannan tambaya ce. Tambaya ta neman kwarewa, tambaya ta kai wanda yake wa'azi bango dai wa a ga wallansa. To wannan tambayar wato ba ta da amfani. Ha kuma tambaya ta abin da ba zai amfane ka ba dan ka san shi, ba zai cutar da kai ba dan ka jahilci. Da yawa za ka ji dan suna cewa wai Fir'auna ya sunan babansa, ko ya sunan babar Fir'auna, ko Asiya dinnan matar Fir'auna ya sunan babanta, ya sunan babar, ko ya sunan kakan Khadija na wajen uwa, Khadija matar manzon Allah ya sunan kakanta na wajen uba. To idan ka san wannan, me ya kara maka imani? Kun kuma ka jahilci wannan, ko me ya rage maka? Ite an ce dan Karuna ya fito cikin ado, fa kharaja ala qaumihi fi zinatihi, ya fito cikin ado, wani irin kaya ya sa? Koren yaji ne, ko ruwan ɗorowa ne, ko bulu ne? Sannan malam malam ce babban riga din kafa, ko harsun da wando, ko jubba ta Larabawa? To idan ka san wannan, me zai kara ma? In ka jahilci wannan, ko me zai rage ma? To irin wannan tambayar ita ma ba ta da amfani. Tana ɗaya daga cikin tambaya wadda take abin zargi a shari'ance, don haka kar mutum ya shagaltu da ita. An gane ko? Amma tambaya abin yabo shi ne irin tambayar da za ka ga sahabban manzon Allah suna yi, dullane ala amalin ni dukkanin aljanna, wai ba yadda ne minan na nuna mu aikin da zai shigar da ni aljanna, ya ne tsantar da ni daga wuta. Kada tambaya ce mai kyau wannan, tambayar ce ko wace kyau. Menene musulunci? Musulunci shi ne kaza. Menene imani? Imani shi ne kaza. Yaya ake shiga musulunci? Meye idan mutum ya yi zai fita daga musulunci? Idan mutum ya je ya kiyaye? To wannan babu laifi. Ka tambayi alkhairi, ka tambayi sharri. Alkhairi idan ka aikata, sharri kuma dan kai me? Dan ka ne tsance shi. Wannan duk ya halatta a musulunci. Ko zai ba ki cewa mutane suna tambayar Annabi alkhairi ne, ko ina tambayar su sharri? Yace ba dan aikata ba, sai dan jin tsoron kai sharrin ya same ni. Sai idan na san shi, sai sai zan kauce masa. To duk wannan tambayoyin sun halatta. Amma kaji ɗalibai sun shagalta da tambaya kan waɗansu ababai, kowa ta kwakwalwa irin cikin abubuwa sun nan na fitubu. Abu bai faru ba ka ce inda kaza zai faru, mai hukuncinsa? Shi ba abin bai faru ba kan gidansa. Amma yana tambaya idan abin ya faru, menene hukuncinsa? To bar sai ya faru mana, sannan ka tambaya. An gane ku? Wannan wani yake tambayar, ko ba na bula mai yi tambaya. Wai sai dan azumi ya zo, aka sake yin sabani, ya zamu yi wajen ganin mata ya ce ka bari azumin ya zo a yi sabani tukuna. Yanzu ba a ga azumin ba, ba ka tabbas za ka je ko ba za ka je ba. Ka tambaya abin da za ka yi yau mana. To Allah fahimtar da mu. Don haka dai tambaya dai kun ji dai kasan tambaya guda biyu ne ko? Waktu lafiyam ala anbiya'ihim, abu na biyu da ya halakar da su shine yadda suke sabawa annabawansu. Ashe sabawa annabi halaka ne? Wato cikin duk abin da annabi ya umarni da shi ya zama wajibi ka bi. Idan ka saba bisa ganganci, to wannan sabawar nan ka bi kenan, ba karaman halaka bace ba. Tana daga cikin abin da ke jawo mutane halaka, kuma tana yana daga cikin abin da ke zai iya zama musibar kan mutane, kamar yadda muka karanta baya. Yace fa idza nahaytukum an shay'in fajtanibuhu wa idza amartukum bi shay'in fa'tu minhu mastata'tum. Idan na hane ku wani abu, to ku nisance shi. In ko na umarce ku da wani abu, fa'atu minhu mastata'tum, to ku kawo wannan abu gurgudan yadda kuka samu iko. Athani an abi nujayj al-irbad ibn sariyah radiyallahu an قال وأذن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم موعظة بليغة وجلت منها القلوب وزرفت منها العيون فقلنا يا رسول الله كأنها موعظة مودع فأوصنا قال أوصيكم بتقوى الله والسمع والطاعة وإن تأمر عليكم عبد وإنه من يئس منكم فسيرى اختلافا كثيرا فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين عقدوا عليها بالنواجذ وإياكم ومهدسات الأمور فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة رواه أبو داود والترمذي وقال حديث حسن صحيح وأن حديثي عن كرب جدد أبو نجيش هنا الكنيسة أما سننسى العرباض ابن سارية الله تكاري الدقري قال يا العرباض ابن سارية يتي وعظنا رسول الله صلى الله عليه وسلم موعظة بليغة يتي من ذا الله يا من وأذي وأذي مي قمتروا هنا بليغة لفظ الموعظة ko lafazin alwa'azu a cikin alqur'ani da kuma hadisi ma'anarsa shine dukkan wata fadakarwa wanda a ciki aka yi amfani da kalmomi masu razanar da mutum aka tsoratar da mutum wuta aka tsoratar da shi azaba to wannan shine ake kira alwa'az ko almau'iza manzon Allah ya yi mana wa'azi mai isarwa wajilat min alqulub zukata sun tsorata saboda wannan mau'iza din wazarafat min aluyun idanu sun malalar da hawaye fa kunna sai muka ce dake ya rasulullah ka annaha mau'izatu muwaddi haba ya manzon Allah kamar wa'azin mai ban kwana kamar daga yau ka rabu da mu kenan galibi an saba mutumin da yake ban kwana musamman a irin tafiyar da yake dinki da ko ya dawo ko ba ya dawo ba to yana ganin duk abin da ya kamata na fadakarwa yayi amfani da shi ya kamata ya amfani da shi to irin wannan manzon Allah ya musu sai suka ganin kamar daga wannan wa'azin ba za su sake ganin sa ba suka ce fa aus da sai kai mana wasiya kuma yanzu kai mana wa'azi ka tsoratar da mu wuta ka kwadaitar da mu aljanna ka tsoratar da mu ukubar ubangiji hankalin mu ya tashi yi mana wasiya me za mu yi kala sai manzon Allah ya ce uzikum bi takawal lahi ina muku wasiya da takawar Allah jin tsoron Allah kun ga takawa din nan kamar wasa ita kuma ita ce wasiyar Allah ga na farko da ƙarshe walaqad wassayna allazina utul kitaba min qabl waqa yaqi wiqayatan bari wiqayatan waqa yaqi wiqayatan waqa ya tsare abu ko ya kare shi ko ya tsare shi ko ya ba shi tsaro yaki yana tsari abu ko yana ba da kariya wiqayatan shi ne tsari ko kariya din daga nan sai aka yi kari cikin kalmar daga cikin kalmomin da ake kari ko harfan da ake kari da su a ilimin sarki daga waka sai aka sa ittaba aka yi karin alifin da gome da ta wato wawun din kuma aka jirkitar da ita zama ta zama ta to sai zan to ittaka yattaki tukatan ko takawan duk dai wannan shi ne to idan an ce ittaka ko yattaki shi al-ittiqa shi ne akhdhul wiqaya rukun abu da zai tsare ka kamar garkuwa wanda zai tsare ka daga harbin maji ko harbin kibiya wato jifan maji ko harbin kibiya ittikhadul wiqaya shine takawa a cikin larabci da haka dai da shi ne da saqatul nasiqu wa lam turid iqatahu fatanawalathu wattaqatna bil yadi saqatul nasiqu yace gilanta ya fadi wa lam turid iqatahu amma ba da niyya ba ta jefar fatuwa yayin da ya kubuce mata bayan ta lullube jikinta da shi fatanawalathu sai ta kai masa sura da hannun dama wata kadna biliyadi sai ta sanya hannun hagu ya zama wuƙaya tsaro don kar mu ga fuskarta ta kare fuskarta kafin ta dauko gelin ta lalle mahallin jahil ittaqatna bi ma'ana ja'alat alwiqaya bainaha wa bainana hatta la naraha wato kinan alwiqaya shine ittiqad alwiqaya attaqwa shine ittiqad alwiqaya to wannan kenan amma wato a shari'a idan an ce takawa shine kamar yadda muke faɗa a takaice in misalin awamir aikata duk abin da aka ce yi wajen nabin da wani barin duk abin da aka ce ka bari domin wannan shine garkuwa da za ta tsare ka daga fushin Allah, shine garkuwa da za ta tsare ka daga azabar Allah, shine garkuwa da za ta kare ka daga wuta. Fa kullu man intasala al-awamir wa istanaba an-nawahi fa ka'annama ja'ala al-wiqaya bainahu wa bain iqabillah wa bainahu wa bain azabi. Duk wanda ya aikata abinda aka ce yi, ya bar abinda aka ce bari, kamar yayi ne ya sanya wiqaya, garkuwa da tsari tsakanin shi da mai azabar Allah, tsakanin shi da fushin Allah. To wannan shine takawa, sai manzo Allah ya ce usikum bi takawallahi. Ali bin Abi Talib yana fassara at-taqwa da cewa shine al-amru bit tanzil, aiki da abinda aka saukar. Wal khawf min al-dalil, ke jin tsoron mambuwayi shine wanda ya saukar da abinda aka saukar din na wahayi. Wal ridha bil qalil, da yadda da ɗan ƙaramin arzikin da Allah ya baka. Wal isti'dad li yawmir ra'il, da yin tanadi don ran gobe. Wannan shine mai takawa, al-amru bit tanzil wal khawf min al-dalil والربا بالقليل والاستعداد ليوم الرحيل. ايه ده cikin magabata yake cewa abinda yake nufi da takawa shine an ta'amala bi ta'ati Allah ala nurin min Allah tarju thawab Allah wa an tajtaniba nawahi Allah ala nurin min Allah takhafu iqab Allah. Wannan shine takawa, yace ka aikata abin da aka ce yi da'a ga Allah kenan, bisa ga hasken Allah, dan in zaka yi aikin da'a din ba san zuciya ba, sai abin da Qur'ani yace hasken wahayi kenan, sannan kana fatan samun lada a wurin Allah din, sannan kuma ka nisanci saban Allah bisa ga hasken wahayi, dan ba abin da kake tsammanin sako shine zai zama sako ba, ko abin da wani ke zaton sako ya zama sako, sai abin da Allah ya haramta. Ka kaucewa saban Allah bisa ga hasken Allah, kuma kana jin tsoron azabar Allah. Wannan shine takawa. Duk waɗannan kalmomi malamai na yin amfani da su don fassara mana menene takawa, don mu san girmanta. A ce in wannan ita ce takawa, lallai ta cancanta ta zanto wasiyatullahi ta'ala lil awwalina was-sabiqin, wasiyar Allah ga na farko da na ƙarshe. Wa laqad wassayna allazina utul kitaba min qablikum wa iyyakum an tattaqullah. Da haka ba mamaki kenan da aka ce manzo Allah ausina sai ke usikum bi taqawallahi, ina muku wasiya da wasiyin Allah. Ya ta aiki da taqawar Allah, wannan ya tafi komai kenan. Wassam'i watta'at, ina muku wasiya da ji da bi, ji ga maganar shugabanninku da yawa maganar kuma da'a. Wa in ta'ammara alaikum abdun, ko da bawa ya zama shugaba a gare ku. Cikin lafazin ta'ammara ala wajen tafa'al, wato akwai wani abu mai ban mamaki na Larabci, shine ta'ammara, in ba dai ya kasance umira fa ta'ammar, an shugabantar da bawa kuma ya karɓi shugabanci, sai zanto min babul musawa'a kenan. Ko kuma ta'ammara huwa takallafa al-imara bi nafsihi wa akhadha bi quwwa hatta sara amiran wa huwa abd. Dole dai ku masa da'a cikin dukkan halin guda biyu. Ta'ammara babul musawa'a kenan, ma'ana bawan da aka shugabantar da shi kuma ya karɓi shugabanci. Kaga ga dabi'a dan adam zai ji cewa akwai wani kaskanci ya zo yana wa bawan su biyayya, amma manzo Allah ce matukar aka nada bawa kuma ya karba, to ya zama tilas a ji a bi cikin abin da ya umarni da shi, in dai ba sako bane ba. Ko kuma ta ammara shi bawan ya kwaci shugabanci da karfin siya, ya yi juyin mulki, kuma ya zanto sojoji sun ba shi haɗin kai, ko ku ce sai kun cire shi a yi ta yaƙi ana kashe juna, a yi hasarar dukiya, a yi hasarar rayuka ba adadi, ko ku haƙura don a sami zaman lafiya, ko yi ƙoƙarin yi masa nasiha ya za ku san tsoron Allah. Manzon Allah ce ko da bawa ne ya karɓi shugabanci da ƙarfin siya, matuƙar ya yi umarni, to dole a ji kuma a yi biyayya, sai fa in saƙo ya ce to shi ne ba za a bi shi ba. Shi ne ma'anar wa in ta'ammara alaikum abdu wa innahu man ya'ish minkum, manzo Allah ya ce wa innahu, lalle yadda al'amari yake, innahu suka ce wannan damirin sha'an kenan, lalle yadda sha'anin yake, kamar yadda in sun ce innaha, wannan sai a ce damirul qissa kenan, ko damirul hikaya, ai innal qissata kaza wa kaza wa kaza, fa innaha la ta'mal absar masalan walakin ta'mal qulub allati tasdur, wannan misali kenan. Amma nan wa innahu, lalle yadda sha'ani yake, mani ya isminkum, wanda duk ya rayu cikin ku rayuwa mai tsawo, ba sai ya raka tilafin kafira, to zai ga safani mai yawa. Allahu akbar, manzon Allah na fadawa sahabbai da suka yi zamani da shi, yana cewa cikin su ne wanda ya samu rayuwa zai ga safani. Allah ko bai karɓi rayukansu ba sai dai nuna musu safanin da suka fara gani. Suka ga ƴan bid'a sun fito, wato su ne murji'a, suka ga khawari, suka ga shi'a, suka ga qadariyya, duk a gaban idansu. Suka ga wane ne suka ga wannan, ai kaga sun ga saɓani mai yawa. Wannan saɓani da aka samu na fuskar addini fa, tsananinsa ya fi saɓanin da aka samu na fuskar shugabanci tsakanin Aliyu da Muawiya. Wannan saɓani ne mai sauƙi, domin saɓani ne na waye zai zama shugaba. Jama'a ƴan tawaye sun zo sun kashe Usman ɗan Affan, an yi wa Aliyu mubaya'a. Muawiya yana gwamnan Usman a Sham, ya ji labarin an kashe Usman, ya ce to mu ba za mu yarda mu yi mubaya'a ga sabon sarki ba har sai in ya kama wanda suka yi kisan gilla ga Usman ya zartar da hukuncin kisa a kan, sannan mu mu masa da'a, in ba haka ba za mu balle. Ali bin Abi Talib kuma ra'ayinsa shi ne yanzu ka yi mubaya'a, mu haɗa kan daular ta zanto ƙarƙashin shugabanci ɗaya gaba ɗaya. In ya so masu laifin in sun san ƙarƙashin shugabanci ɗaya muke gaba ɗaya, ba za su iya sulalewa ta fice daga cikin ƙasar ba, duk inda suke za a kamo su kuma za a yi musu hukunci. Kaga wannan saɓani ne, kowa yana da wuce hajji na tsarnaki. Ali ya tsakar ra'ayinsa, Muawiya ya tsakar ra'ayinsa, aka yi ta gwabzawa da juna, aka yi hasarar rayuka. Wannan tarihi ne mai tsawo, waɗansu ko munafukai suna bin in za a yi sulhu su ƙara wargaza abu, in za a kamar za a rage sai su ƙara wargazawa. Amma duk da haka wannan saɓanin yana da sauƙi a kan saɓanin da bid'a ta kawo, irin na murji'a, irin na khawari, irin na shi'a, irin na mu'tazilanci. Wanda saɓanin Aliyu da Muawiya baya bin mu yau, amma saɓanin bid'o'i da aka kawo na shi'anci da mu'tazilanci har yau yana gami. Tuni wutar waccan yakin ta riga ta lafa, wanda ya mutu ya mutu cikin sa Ubangiji ya san wanda ya mutu da babban da kyakkyawan niyya, ya san wanda ya mutu da mummunan niyya. Yugo a suna ala niyyatihim, duk wani sahabi da ya musharaka cikin yakin wannan da kyakkyawan niyya ya shiga. Amma cikin tabi'ai da suka bi akwai ƴan son zuciya daga ciki, tunda ba dukkan tabi'ai ne suka zanto adalai ba, balan sana kuma tabi'u tabi'ina. Da haka waɗannan gaba ɗaya za a tashi su bisa ganiyoyin su ranar tashin kiyama. Mai niyyar ƙwarai ya tashi cikin mutanen ƙwarai, mai niyyar banza ya tashi cikin mutanen banza. Kaga wannan ya riga ya wuce, dukiyoyin da aka yi hasara sun riga sun wuce, har an cike gurbinsu har an manta. Amma saɓanin da aka samu ta hanyar bid'o'i wanda suka saɓa ma annabi, suka saɓa ma sunna, gashi har yau suna bin al'ummar nan, har yau kuma su suka dabaibaye al'umma suka hana ta ci gaba, har yau kuma su suke gadarwa da al'umma rauni. Shine abinda manzon Allah ke tsawatarwa, innahu wa innahu man ya'ish minkum fa sayara ikhtilafan katira. To in mutum ya ga saɓani mai yawa, me zai yi don magance saɓanin? Sai manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam ya ce, fa alaikum bi sunnati, ina jan hankalinku da bin sunnata, ku lizinci sunnata. Alaikum din nan ismul fi'il ne, ismul fi'il al-amr kenan, ma'ana ilzamu sunnati, ku lizinci sunnata, shine alaikum bi sunnati, lalle ku lizinci sunnata. Shine malai ke cewa ai la tahidu anha, kar ku kauce mata, bal ilzamuha, ku lizinci ta, wa khuzuha, ku yi riko da ita, wa'malu biha kama ja'atkum bayda'a naqiyya bila ziyartin wala nuqsan, ku yi aiki da ita kamar yadda ta zo muku ta fuskar riwaya ingantacciya, bayda'a faratat da ita, naqiyya tsaftatacciyarta, bila ziyartin wala nuqsan, kar ku ƙara wani abu cikin addini, kar ku rage. Shi ne ma'anar faɗin annabi alaikum bi sunnati. Sai kuma ya ce wa sunnatul khulafa'ir rashidin, da kuma sunnar halifofina ar-rashidina, masu siyar da mutane. Qala al-Khattabi, Abu Sulaiman al-Khattabi yace fihi dalilun ala anna al-wahid min al-khulafa'ir rashidin idha qala qawlan wa khalafahu fihi ghayruhu min as-sahaba kana al-masiru ila qawli al-khalifati awla. Yace wannan dalili ne bisa ga cewa inda ɗaya cikin sahabban nan na manzon Allah zai faɗi magana, kuma a samu wani sahabin da baya cikin khulafa'ir rashidun dinnan ya sabawa wannan sahabin da ke cikin khulafa'ir rashidun, to maganar ɗaya daga cikin khulafa'ir rashidun ita ce ta fi tantanta abu, ba maganar wancan ɗaya sahabin ba. Inda manzon Allah ya ce alaikum bi sunnati wa sunnatul khulafa'ir rashidin, idan an ce ar-rashidin waɗanda suke shiryar da mutane,
sai kuma al-mahdiyyin waɗanda su Allah ya riga ya shirye da su ya kimtsa su domin duk lokacin da aka ce al-mahdi shiryayye daga wa daga Allah Allah ya riga ya shirye shi ya kimtsa shi kaga suna da sifa biyu su wannan sahabbai su shiryayye ne manzon Allah ya sa musu suna al-mahdiyyun waɗanda Allah ya riga ya kimtsa su wato ɗaya daga cikin su ba zai kauce ta farkin shirya ba kun gane da kyau ɗaya daga cikin su ba zai kauce ta farkin shirya ba a sannan kuma su ar-rashiduna ne masu shiryasuwa ne wato a nan gurin sai manzon Allah ya gabatar da lafazin ar-rashidun akan lafazin mai al-mahdiyyin inda za a je rozan cewa ne fitantanta a gabatar al-mahdiyyin ka zama shiryayye sannan kuma ka zanto mai da shiryasuwa amma saboda maqasudin manzon Allah ba ya ba mu labarin shiryarsu da suke kai ba ya ba mu labarin shiryar da suka zo jama'a da ita sai fara gabatar da lafazin ar-rashidun ina fata an fahimta kuma domin a nuna lafazin al-mahdi kimtsitsi wannan baya gaskata akan mutum sai in ya zanto yana shiryar da mutane dan in baya shiryar da ba zai ma taba zama mahdi din ba dan cikakkiyar shiryarsa shi ya zanto ya shiryar da wani shi yasa lokacin da Abubakar ya zanto mutane suna karanta ya ayyuhal ladina amanu alaikum anfusakum la yadurrukum man dalla idha hadaytum suna fassara ta yadda suka fahimta su bayan da suke bayyana kash da su kuna karanta ayat cikin Qur'ani ku gane ta ba su abinda suka fahimta Allah ya ce ya ayyuhal ladina amanu ya qumu munai alaikum anfusakum ku jira kawunanku ma'ana ku jira kawunanku kar ka karantar da kowa kar ka yiwa kowa wa'azi ba ruwanka sai shafe ka tunda dai jiba ta tsallake su ta fada kan kowa ma alaikum anfusakum ku jira kawunanku la yadurrukum man dhalla idha tadaytum wanda ya bata ba zai cutar da ku ba idan ku kunkinsu sai Abubakar ce kuna karanta aya amma ba ku fahimtar ta mu a gaban mu wannan aya ta sauka kuma annabi na wa'azi in ba haka ba da aya ta kuma kafin sai da nabi sai da nabi wa'azi la yadurrukum man dhalla idha tadaytum kuma ina tura mutane su je garin ruka su yi wa'azi su yi bishara da addini ga aya ta sauka ga an tura Mu'adh bin Jabal kasar Yaman ga an tura Aliyu kasar Yaman ga an tura shugabanni ga manzon Allah ya aika da wasiƙu yau bai fahimci wannan ayar bane kenan sai ce amma abinda ayar take nufi har sai lokacin za ku ga hawan mutaba'a san zuciya kiri-kiri mutum ya kirkiro shi labinsa kafin ka faɗa masa ya fi ka sanin wannan abin ƙarya ne amma ya ɗauko shi kuma ya ce shi za a yi kuma duniya ta goyi bayansa kayi tara an ki ansa maka wa shuhan muta'an kaga mutum mai kwaɗayi da kuma san abin wani kuma shi ake wa da'a a duniya wa ijaba kulli dhi ra'in bi ra'yihi kaga kowa al'umma ta tarwatse duk wani mai san zuciya ya wadata san zuciyarsa ba a ce yake karfi na wani ba in duniya ta zama haka to a lokacin nan sai ka koma gefe ka jira musibi wanda yanzu babu wanda zai ce duniyar ta kai wannan matsayin da ta zama haka a iya samun haka ɗin a waɗansu galuluka amma ba za a ce duka galulukan musulmi haka suke ba a iya samun ɗaya daga cikin waɗannan al'amura a waɗansu galuluka biyun ba su zo ba suna waɗansu galuluka ina fata an fahimta a ce da Allah ya ce alaikum anfusakum ku ji da kawunanku la yadurrukum man dhalla idha tadaytum ba wai yana hana mutane wa'azi bane ba abinda Allah ke nufi ku ji da kawunanku ko umarci kawunanku aiki na kirki sannan wanda ya bata ku kira shi idan kuka kira shi bai ansa ba cutar ta ku ba za ta cutar da ku ba idan haka dai tun inda ku kunkinsu batansa ba zai cutar da ku ba halakarsa ba za ta shafi ku ba tunda kun yi wa'azi kuma kunkinsu kar ku ce muna cikin masu sabo a gari mu ko mun yi wa'azi sun ibi sai a wannan batan su zo ya shafa ba zai cutar la yadurrukum man dhalla idan haka dai tun ma'ana kar ku dana wa'azi shine ma har sai Muhammadu Alamin sun ke take cewa ai da Allah ya ce la yadurrukum man dhalla wanda ya bata ba zai cuce ku ba bai kyale zartan ba haka ba sai ce idza tadaytum in kun kimtu sai ce wa min kamalil ihtida'i lakum an ta'muru bil ma'ruf wa tanhaw 'anil munkar yana ku daga cikar ihtida'i shiryar ku din ku yi umarni da kyawa ku bar mummuna dan in ba ku yi wannan ba ku zama shi da yiwuwa dan in ba haka ba da ba zargi yahudu ba yahudu an Allah an ce su a bisa ga harshen annabi Dawud da annabi Isa lo'inal ladina kafaru min bani isra'il ala lisani Dawud وإثبن مريم ذلك من وعثوا وكانوا يترون كانوا لا يتناهون عن منكر فأد دباتا وازين شاك الأجل إندا سيجيون سو كوي أما أشياء رسل يوازن سيكان سوانا فنغل لنا هلكا رسل كرنتر واشيكان سوانا فنغل لنا هلكا saboda ka kuma fadakar wani sauran jama'a zan su gane addini dan haka duk wanda baya san a gane addini abin da yake fara yi shine sai ya hana fadakarwa ya hana wa'azi ya hana umarni ya wani da gumu na to ya riga ya kashe al'umma ta mutu duk ba abin da za ta yi amma duk al'ummar da a cikin ta akwai masu wa'azi zara ta tsira su fito su faɗi gaskiya to zaka samu al'ummar kamar ana ƙara busa mata rai tana ƙara gyaruwa a hankali a hankali sai dai a dade ana yi amma dai zaka samu cewa akwai gyara a cikin ta. Allah gane da mu. Manzo Allah sai addu alaiha bin nawajis. Addu alaiha ko gatse akan ita sunna din nan bin nawajis da fiƙoƙin ku. Wannan kinaya ne cewa ai riko da sunna da ƙarfi. Abinda ake nufi da riko da sunna da ƙarfi. Waɗansu suna fahimtar abu ba yadda yake ba. Shine in ka zama ahlus sunna ka zanto taura-taura. Ba ji ba gani ba rahama ko wajen gaisuwa salamu alaikum ga wani gari ma salamu alaikum addu'a li hadhihi an-nawaji ana shiga haka za a fita daga masallaci an fita a guje an zo shiga an shiga a guje ko sallama wani zai salamu alaikum wa rahmatullah salamu alaikum wa rahmatullah addu'a li hadhihi kafin jawo ba ji ba abinda ake nufi da addu'a li hadhihi an-nawaji ka rike sunnar duk musgunawa da zundanka da za a yi da bakar magana da abokananka za su faɗa ma in mace ce bakar magana da ƙawayenki za su faɗa miki da yadda za a yi da kai a kowane wannan karyata ta canja kana nan kan mabuda ɗinka kan kamke nan a yi zagin a yi zundan a yi sharzan a yi ƙarerai a kanka kana nan wannan ba zai canja maka ba matuƙar ka san sunnar annabi ce ba ja da baya ko kai kaɗai ne a gari sai ka yi ko kai kaɗai ne unguwa irin wannan kai ne al'umma inda Abdullahi dan Mas'ud da aka ce inna Ibrahim kana ummatan qadat al-ayti al-ummatu ma wafaqa al-haqqa walau kana wahda walau kunta wahda ko al-jama'atu ma wafaqa al-haqqa walau kunta wahda ita al-umma ko jama'a shine gaskiya ko da kai dai ne kai ne jama'a sauran ba jama'a bane kada ki ato ai ka zo ka saba jama'a ka kawo sabani duk gari ana ka zaka ce kai ba za ka gaza ba sai ka ce a bincika gari din nan da ake gaza wannan kaza din da ake mai matsayin sa Qur'ani da hadisi a dora mun shi kansa ke da Qur'ani da hadisi in ji nauyin sa aka dora bai da nauyi shakwal ito wannan abin shine turbe wannan abin shine ke da nauyi akan sa ke da Qur'ani da hadisi kuma shine jama'a ko da mutum ne ke riko da shi sauran ba jama'a bane bayan an tashi kirgewa ba a kirgin su sai dai a ce wane mabiyin sunna da kuma sauran duk sun zama cikin me sauran Allah ko wanda shi ne gaskiyar amari shi ne maganar Abdullahi bin Mas'ud a ce a to ka saba malaminmu ka saba shehun ba sai na da na saba wa shehun ko na saba malaminka ba na bi shehun shehuna malaman malamai ba shi ne manzan Allah dukkan kowane shehi ai na so matuƙar su je zuwa ga manzan Allah ana riga na gama kenan ka saba shehu wa ne jikan annabi da ce to na yi riko da abin da kakar sai zo da shi in dai jikan arziki ne ai bai kamata ya damu ba sai ya kyale a cikin haka to dole riko da sunna sai an ji jiki shi yasa manzo Allah ce addu alaiha bin nawajis wa iyyakum wa muhdathatil umur yace ina gargadanku dangane da kagaggun al'amura kirkirarru da aka kirkiro su fa inna kulla muhdathatin bid'a domin dukkan wani kagaggen al'amari ya zama bid'a kenan wa kullu bid'atin wa kullu bid'atin dalala dukkan bid'a kuwa ta zama bata kenan kaga dukkan bid'a ta zama bata wannan yana bamu ma'ana guda biyu ma'ana ta farko dukkan bid'a bata ce wannan ke nuna karkasa bid'a cewa akwai bid'a mustahabbiya ko bid'a mustahsana kuskure ne domin annabi ya sa bid'a suna kullu bid'atin dalala da kullu da jami'u dukkan su idan aka yi ambani da su cikin alqur'ani yana nuna gamewar hukunci ga kowa da kowa ba yanda za a yi ka dauka akwai wata bid'a da za ta zama kyakkyawa bayan ko manzon Allah ya ce
kullu bid'atin dalalah, domin sigarta cikin sigarwar mu sai ya buhul kullu awl jamil ka zalla zillatil walawai furu wa haka zalla zillatil furu, babu yanda za a yi a kawo kullu ka ce kaza sai in wani hadisi ne ya zo ya ce to banda kaza da, amma matukar ba hadisi ne zai zo kyale dukkan abin da kake kiro to ya shiga karkashin kullu, lokacin kuma ya zama bid'a ke nan. Farkon wanda ya fara kasa bid'a cewa akwai bid'a mai kyau da mummuna shi ne shehun malami al-izz bin abdussalam, wanda ake masa laƙabin sultanul ulama, ɗaya daga cikin manyan malamai na mazhabin shafi'iyya, ya rayu ƙarni na biyar bayan hijira idan ba manta ba. Al-izz ibn abdussalam sultanul ulama cikin littafinsa qawa'idul ahkam fi masalih al-anam ciki ne yayi wannan kasan da bid'a cewa akwai mai kyau akwai mara kyau. To daga baya al-imam al-qarafi shahabuddin al-qarafi ɗaya daga cikin malaman mazhabar malikiyya sai ya ciro waɗancan maganganu daga wajen izz bin abdussalam, to tunda shi mutum ne ɗan malikiyya kuma yana yammacin afirka ko mu ce yana yammacin duniya yana kasar Sufyan Garnasa, sai ya zanto da littafan da suka riga shigo mana nan kasar galibi sai muka fi mazhabar malikiyya cikin abubuwa kuma duk aka karanci littafan su, to a nan da cewa Usman dan Fodiyo shi kuma sai ɗauko cikin littafinsa ko da yake wadansu sun ce cikin mudukan na Ibn al-Hajj ya fara ɗauka, shi mudukan na Ibn al-Hajj shi ne ya ɗauko cikin littafin can na al-Qarafi ko littafin Furuq ko littafi daga cikin littafansa, kamar yadda shi Qarafi kuma ya ɗauko a cikin littafin Qawaid al-Ahkam min Masalih al-An'am na Ibn al-Sulam ko kai tsaye daga wani malamin ko daga cikin littafin, to Ibn al-Fodiyo kuma sai ya ɗauko daga wani mudukan sai ya rubuta cikin Ihya'u Sunna wa Isnad al-Bid'a, shi ya sa ka zo wani rufe shi bid'a mai kyau, bid'a makruhiyya, bid'a muharrama, bid'a kaza, bid'a kaza, amma ga ka'idar zance shine kullu bid'atin dalala. Dan kafin Izz bin Abdussalam din ya zo ba a taɓa samun wani wanda ya ce akwai bid'a mai kyau ba, ku tuna kuma shi karni na biyar yake shekara ɗari nawa ta wuce duniya gaba ɗaya ba wanda ya ce akwai bid'a mai kyau sai daga kansa, shi yasa ko da ya faɗa malamai ba su kyale shi ba, shi suka yi masa ca cikin waɗanda suka yi masa ca suka yi masa rabbi. Akwai Abu Ishaq al-Shafi'i a cikin littafin sa al-Ihtisab wanda shi ko ɗaya daga cikin dukkan malamai na mazhabar malikiyya, to ya yi rantsi cewa maganar cewa akwai bid'a mai kyau a cikin addini wannan babu ita, wanda na tabbatar cewa Usman inda ya ga wannan raddin da bai dauki wancan maganar ta Isa bin Abdussalam ko ko mu ce ta Qarafi ko ta mudukan na Ibn al-Hajj ba. A takaice dai ko ma wane ne ya faɗi cewa akwai bid'a mai kyau da bid'a mummuna, wannan maganan kuskure ke, yadda daidai yake dukkan bid'a mummuna ce, sai dai kawai a karan kanta munin wannan ya fi na wannan, munin wannan ya fi na wannan, ina fata an fahimta, amma dukkan bid'a bata ce, ba wata bid'a kyakkyawa a duniya. Abinda kawai za ka ce yaya za a yi wani babban malami kamar Shehu Usman ko kamar waye Ibn al-Hajj a cikin mudakal ko wane ne su faɗi magana sannan a ce sun yi kuskure. Mu muna da ka'ida a karantar addini wadda ta sha wanda sauran waɗansu addinai, shi ne girman mutum a cikin wannan addini na musulunci, matuƙar ba annabin da ya zo da addinin ba ne ba, komai girman mutum zai iya yin daidai zai iya yin kuskure. Mu muna da ka'ida ba ma'asumi a cikin mutane gaba ɗaya sai annabin da aka turo, wannan shi ne ma'asumi, wanda ba shi ba fa ba zai zama ma'asumi ba, zai iya yin daidai zai iya yin kuskure. Ko da cikin kwalafa'ur za su zama wannan guda hudu a ɗazumin ce in ɗaya ya faɗi magana yau ɗaya daga cikin sahabbai ya saba masa ba za a ɗauka, to wannan abinda ake magana ɗaya daga cikin kwalafa'ur rashidun ya sabawa ɗaya daga cikin sahabbai, to anan maganar ɗaya daga cikin kwalafa'ur rashidun ita ce abin gabatarwa tunda annabi ya shugabantar da su kan sauran jama'a, amma muqaddar ɗaya daga cikin kwalafa'ur rashidun ya ɗauki maganar da ya sabawa dukkan sauran sahabbai da ita, maganar wa za a ɗauka? Ta sauran sahabbai ba za a ɗauki tashi ba, ba za a ɗauki tashi ba. Da haka Umar ya yi inkari dangane da istizani, idan ka zo ka ce assalamu alaikum aka ce wa alaikum assalam, kafin ka shiga sai ka ce adkhul zan shigo ko kuma ya tsaya, yayi inkarin wannan cewa shi bai san da wannan ba, har sai da kawo wani matashi daga cikin sahabbai ya koro masa hadisin cewa ga shi abin da annabi ya faɗa. Umar ya rinka mamaki ya dawo yayi biyayya aka tafi kan hadisin manzon Allah. Allah ya nuna. Ina fata an fahimta. Dan haka dai abin da nake so in kai gare shi shine cewa dukkan girman mutum girmansa yana nan, amma cewa baya yin kuskure to wannan ba daidai bane. Zai iya kuskure zai iya daidai. Yana samun girma ne saboda kuskuren nasa kaɗan da yana kwatanta da daidaitinsa, amma ba wai kawai don bayan kuskure gaba ɗayansa ba, tunda ba ma su yi ba ne. Ina fata an fahimta da kyau. Sannan kuma abu na biyu shi ne, kamar Shehu Usman da muka ce abin da ya faɗa, kamar kaga sai muka ɗauko abin daga asali. Izumi na Abdul Salam ya yi abu ya sa ka sha su biye masa rufi, wanda in ana jin Izumi na Abdul Salam da Shehu Usman da Ibn Lahaj dukkan su manyan malamai ne, to abu ya sa ka sha su nemo ba baya yake ba. In ba mu ci yafi su gaba ɗaya ba kam, za mu ci suna da kunnen doki da juna. Lokacin sai mu ɗauki kowa mu ga da me ya kafa hujja cikin maganganunsa, sai mu rinjayar da abin da dalilin shari'a ya rinjayar da shi. Hadisin annabi na cewa kullu bid'atin dalala, dukkan bid'a ɓata ce, babu yanda za a kawo ta bid'a ta zanto kyakkyawa cikin addini, babu ita. To kuma faɗakarwa ta ƙarshe cikin wannan hadisi shi ne maganar kullu bid'atin dalala, dukkan bid'a ɓata ce, wannan ba shi ne ke nufin dukkan bid'a kafirci ba ne. Da akwai ahlus sunna da ke kafa hujja da wannan wajen kafirta 'yan bid'a, suka ce annabi ya ce kullu bid'atin dalala, dukkan bid'a ɓata ce. To amma sun manta da cewa ba dukkan ɓata ba ne ya zama kafirci. Eh, dukkan bid'a ɓata ce. Shin amma dukkan ɓata kafirci ne? Ba zai zama to dukkan ɓata a ce masa kafirci ba. Yin shan giya ɓata ne ko juriya ne? Amma duk wanda ya sha giya ya kafirta ne daga wasu? Tata ɓata ne, zina ɓata ne. Amma wanda ya zina ko ya yi tata sai mutum ya sha daga wasu? Amma mun yi da kan ɓata yake, wannan aikin da ya ɓata ne. Da haka ashe da aka ce kullu bid'atin dalala, dukkan bid'a ɓata ne, ba yana nufin dukkan bid'a kuma kafirci bane ba. Don ba za mu mayar da wannan shine hujja na kafirta yin bid'a ba. To amma idan ka ƙara hadisin sai su ce to a kowace riwaya wa kullu dalalatin fin nar, dukkan ɓata kuma yana cikin wuta. To anan ma sai ka ce da su shi dukkan wanda zai shiga wuta ne kafiri? Kasancewar mutum zai shiga wuta ba shi ke nuna ya zama kafiri ba. Masu shiga wuta iri biyu ne, kafirai tsantsa wanda in sun shiga za su dawwama a cikinta, da mummunai masu saɓo wanda Ubangiji ya ga damar kama su da laifinsu, to za a sa su cikin wuta a yi mutu azaba gwargwadon zunubinsu, a wanke da cikin zunubinsu nan a cire su kuma a kai su aljanna. Don haka ba za a sa sami bayyana cikin hadisi za a fitar daga cikin wuta mutumin da ya zanto akwai imani gwargwadon kwayar komayya a cikin zuciyarsa, yake ba zai dawo cikin wuta ba sai an cire shi daga ƙarshe an kai shi aljanna. A ce ko da an kawo da laifi an ce wuta, bayan nuna cewa mai wannan laifin ya zama kafiri. To wannan shi ne abin da sun faɗa, wanda da dama daga cikin ƴan uwa masu wa'azi ahlus sunna musamman kuma wanda suke cikin ƙungiyar izala suna zafafawa kan wannan, akan wannan muka rika samun saɓani mai yawa. Waɗansu da dama sun fahimta, waɗansu kuma suna nan har yanzu kan bakansu, muna fatan Allah fahimtar da mu da su gaba ɗaya. Amma dai abin da bid'a take nunawa a take ce kullu bid'atin dalala, dukkan bid'a ɓata ce, ba bid'a mai kyau. Wa kullu dalalatin fin nar, dukkan aiki na ɓata kuma to sakamakonsa shi ne wuta. To anan mun sai ka kasa aiki na ɓata wanda ya kai kafirci, wuta za a dawo a ciki har abada. Aiki na ɓata wanda bai kai kafirci ba, za a yi wa mutum azaba, sannan a kai shi aljanna. Idan kuma Allah ya ga dama ma ya kai masa ya shigar da shi aljanna ɗin gaba ɗaya, inda ya ce inna Allah la yaghfiru an yushraka bihi wa yaghfiru ma duna zalika liman yasha wa man yushrik billahi faqad dhalla dhalalan ba'ida. Ina ganin sai mu dakata anan, na ɗan ja mu da yawa cikin karshen wannan hadisi ba dan komai ba, saboda na san hadisi ne daga cikin littafin Al-Bukhari hadisi ana yawan karanta shi, amma kuma wani lokacin akan wuce cikin waɗansu ma'anoni na lungu da ya kamata a fito da su fili ba a bayyana su ba. Abinda muka faɗa na daidai, Allah shi ba mu lada.
wanda muka yi kuskure kuma Allah shi ya fi mana. Wassalamu alaikum wa rahmatullah.
Tamboyi saboda yau kan ina jin gajiya da yawa. Mai tambaya ta farko yana cewa yana da matsala cikin hadisi na shida a farkon babin Riyadhus Salihin, to shi na buɗe daidai hadisin amma bai faɗi matsalar ba kuma sai ka faɗe ta sai mu yi. Dan in ba haka wani ba za mu maimaita maka karatun hadisi ba sai dai ka nemi katin. Katin ranar ta biyu ina jin a cikin sa neman karanta wannan hadisin. In ba a yi da kai wani da su zama karanta to ba za ka samu ba. Sai ka sai katin kai ma za ka fahimta. Amma in wani abu ne baka fahimta ba shi ga hadisin na buɗe shi hadisi ne gida kai kuma baka rubuta ba. Na da biya shi ruto yake da annabi da masa hadisi gaba ɗaya kenan. Wannan yake yana tambaya kan hadisan shafar kai guda biyu, ɗaya ya nuna za a fara daga goshi, ɗaya ya nuna za a fara daga ƙiya. Ƙa'ida ana farawa ne daga goshi a tafi ƙiya sannan a dawo. Hadisin da ya nuna fa aqbala wa adbara, wannan ya kawo wawun, wawun kuma al'ataf bil wawi la yaktartib. Dan ya haɗa da wawun ba yana nuna wannan ake fara yi sannan a yi wannan ba, yana nuna guda biyun da an yi su. An je an dawo, amma fassararsa shi ne hadisin jinin daga goshi ake farawa, kamar yana fassara maka wancan. Wanda ita ce tambaya guda biyu, waɗannan ba tambayoyi ba ne ba, amma dai zan faɗe su ne daga ƙarshe. Idan aku mai tambaya ta uku sai faɗa. To, wannan abin da yake cewa wai yana roƙon cewa canje-canjen da muke yi wajen hutubar juma'a, wannan malami ne wannan malami ne nan gurin, dan Allah a daina. Kun goyi bayan sa? Ka ji wasu goyi bayan ka, wadan ba ka da hujja, in kana da hujja ko to. Allah ta aka yi an yi? Aka ne ba a san, ma ba a sani ba da ya an gani. Allah akalla duk wanda ya ga mun yi canje-canje ne, yau na je masallacin kaza, wani kuma ya je masallacin kaza, ai ya san dole ko ta cewa ba za a ba kawai da ruɗu ba. Da aka je ɗin jama'a duk su ga karuwa da sauran masallacin da aka je, to an samu karuwa. Ko in ma akwai da wanda yake ganin wani malami baya bin wani sallah, ko wani malami baya sallah a masallacin wani, yau da an gani cewa ba ya kawai ba. Alaikum salam. Ba an ci gaba kenan ba, dama an tsara program ɗin nan makonni biyar ne kacal, yanzu an yi mako hudu saura ɗaya daga jifi kenan, kowa zai koma masallacin sai ya saba, kuma za a fara kuma waɗansu ayyuka ɗin kuma na yi tare waɗanda ko bayaninsu zai fito nan gaba, ba lalle ne don ta hudu juma'a ba. Ina wata gafanta ina jin daga wannan makonni ma da ya wuce, yanzu mako mai zuwa kowa zai je koma masallacin sai. Idan Allah ke wannan kuma yake cewa ko wani ɗan uwa wanda yake mai kokarin halartar masallaci ne da zuwa darussa, Allah ya masa rasuwa, don haka yake so a roƙa masa addu'a Allah ya ji kansa da gafara. Lallai kan ya kamata mu sa su ci addu'a in mu cikin sallar mu, Ubangiji da Allah ya ji kansa da gafara, kuma ya bai wa ɗan uwansa hakurin jurewa, kuma ya mai musu gurbi da mafi alherin hasarar da suka yi na ɗan uwa. Allah ya taimaka mana. Har yanzu dai kuma akwai magana ta Al-Qanut, inda aka yi sallah, kun ji dai matsaloli yau waɗanda duk suka halarci lattan da aka yi a masallacin karkasala, ko a hankalinka ya tashi game da matsalolin da suke fuskanta mu. Tun daga karatun jiya na tafsiri da irin abubuwan da aka karanto da kuma lattar yau, kowa ya ji matsalolin da suke fuskanta mu. Ba mu da abin da za mu yi da ya wuce addu'a na Ubangiji da Allah ya kare al'ummar musulmi daga masifar da waɗanda suke neman su jawo mana da faɗa cikin ta. Amma a tun ta kai ce a bambakin ciki a ce a Kano an yi aure, namiji ya auri namiji har aka yi fati a hotel, a buga a ɗaya daga cikin mashahurin jirgin ƙasar nan, ba wata musifa da ke kama da wannan. Da haka har yanzu muna ƙara neman ta kira, lallai ne gwamnatin Kano ta fito ta nuna matsayinta game da wannan abu, kuma lallai masarautar Kano ta fito ta nuna matsayinta game da wannan. Wallahi idan gwamnatin jihar Kano ta yi shiru, abin da zai ba da fahimtar ɗaurin gindinta a kai ko da lafiyarsu ta kosa ta cikin ɗinta. Wallahi idan fadar mai martaba ta cikin Kano ta yi shiru, abin da wannan gini da goyon bayanta wannan abin faru. mu kuma za mu ci gaba da alkanun har illa ma sha Allah. Amma lalle haƙƙin su ne su shugabanni su fito su yi bayani su la'anci munin wannan abu. Ubangiji da Allah ya ɗaukaki musulunci da musulmai ya kare kafirci da kafirai da munafukai da muljidai gaba ɗaya. Assalamu alaikum.